Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani Sarauniya Fara'a Nomad Dalol da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com Assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Bahari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirin tsaka mai wuya da kallabi. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shirin hantsi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmus Kulli Garba. Wai bincike na musamman kan katsalan da Rasha a zaben Amurka Robert Mueller ya gabatar da rahoton sa na ƙarshe da yammacin jiya jama'a ga Attorney General din Amurka William Barr wanda hakan ya kawo ƙarshen faɗaɗɗen binciken da ya raba kawunan Amurkawa ya kuma jefa babbar ayar tambaya kan makomar gwamnatin shugaba Donald Trump a tsawon shekaru biyu da ya a office. Bara ya sanar da shugabannin majalisun dokokin tarayyar Amurka ta wata wasikar da ya tura cewa ya karbi rahoton mula mai kunshi da abubuwan sirri sannan ya ce da su ina iya muku bayanin sakamakon binciken na mula a wannan ƙarshen makon. Babban abinda mula wanda tsohon shugaban hukumar bincike ta FBI ne ya yi bincike a kai shine ko shin Trump ko kuma wani hadimin sa ya hada baki da Rasha don yin zagon kasa ga yakin neman zaben yar takarar jam'iyyar Democrat a shekara ta 2016 Hillary Clinton ko kuma Trump ya amfana da aika-aikar Rashar ba tare da ya taka rawa a ciki ba da kuma ko shin shugaba Trump ya yi yunkurin zagon kasa ga binciken da ake yi don kare kansa ko wani na kusa da shi. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi shelar shudewar daular ISIS jiya juma'a yana mai cewa an yi galaba kan kungiyar ta ta'addanci 100% ikirarin da dakarun da ke yakar ISIS din tare da taimakon Amurka suka gaggauta cewa ba haka bane. Trump ya yi wannan shelar ce bayan da wani mukaddashin sakataren tsaron Amurka Pat Shanahan ya yi masa a cikin jirgin saman fajar shugaban Amurka na Air Force One a yayin da suke kan hanyar zuwa Florida. Trump ya kuma nuna ma manema labarai wata taswirar Syria da ke nuna cewa daular ISIS fa ta shuɗe. Ita ma mai magana da yawun fajar shugaban Amurka ta White House Sarah Sanders ta ce an kauda daular ISIS daga Syria. To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Koriya ta Arewa ta janye mai mata iso a Koriya ta Kudu. Koriya ta Arewar ta sanar da Koriya ta Kudun wannan matakin na bazata da ta dauka jiya juma'a a wani taron mako-mako na Koriyawan wanda akan yi a ofishinsu na gamayya da ke birnin Kyosong. Mataimakin ministan harkokin haɗaka wannan Koriyawa na ƙasar Koriya ta Kudu ya faɗa a wata takardar bayani cewa shawarar da Koriya ta Arewa ta yanke a tabakinsa abin takeici ne sannan ya ce Koriya ta Kudu za ta ci gaba da gudanar da ayyukanta a ofis ɗin. Labarin wannan janyewar ya biyo bayan wargajewar tattaunawar da aka yi a ƙasar Vietnam tsakanin shugaban Koriya ta Kudu Kim Jong-un ko da Arewa Kim Jong-un da kuma shugaban Amurka Donald Trump. Shugaban Amurka Donald Trump na shan tattaka daga wasu shugabannin ƙasashen duniya saboda cewa da yi Amurka za ta amince cewa yankin tuddan Gola na Isra'ila ne. Ministan harkokin wajen Syria ya faɗa jiya juma'a cewa akwai rashin tunani a sanarwar da Trump ya yi kuma sanarwar ba za ta iya canza kasancewar yankin tuddan Gola na Larabawa ne kuma na ƙasar Syria ba. Wata majiya a ma'aikatar harkokin wajen Syria ta gaya ma kafar labarai ta gwamnatin Syria sana cewa wannan sanarwar na nuni da irin yadda Amurka ke yin karan tsaye ga abin da duniya ta amince da shi kuma dokokin ƙasa da ƙasa suka tabbatar. Dabban mutane sun tare jiya jama'a a wajen jana'iza ta bai daya a wata makabarta a kasar New Zealand inda aka binne 26 daga cikin mutane 50 da aka harbe wato kan aka musu harbin kan mai uwa da wabi da wani wato da aka musu ranar jama'a da ta gabata mai fi karancin shekaru cikin waɗanda aka yi jana'izarsu din wani yaro ne dan shekaru 3 tun da farko a jiya jama'ar dubban mutanen New Zealand sun taru a harabar masallacin Al-Nur inda aka kai ɗaya daga cikin harbe-harben saboda sallar jama'a wadda ta samu halartar Prime Minister kasar Jacinda Ardern wadda ta yi lulluɓi da bakin kyalle Masu ayyukan ceto sun gamu da tarba mai cike da rukani da koke-koke a kasar Mozambique.
Labaran duniyan kenan kuka saurara. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin tsakai mai wuya amma bari ku fara da jin maimaitin shirin kallabi tukuna
Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a makon da ya gabata, shirin kallabi ya fara kawo muku hira da Professor Hawwa Ibrahim ta Jami'ar Harvard dake Boston a nan Amurka, inda ta bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta da irin gwagwarmayar da ta yi wajen neman ilimi. A cikin shirin mu na yau, za ku ji ci gaban wannan hirar da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta yi da ita.
Kuma Allah cikin ikon sa sai kika kuma shiga jami'a bayan da kika gama.
Dan mun na baro wannan kauye nan saboda ta ta aure ita a Hajji Aisha. Ta aure mutumin da ya gama jami'a a lokacin sai a ba su mota a ba su gida. Sai aka ba shi aiki sunan shi Audu Magaji. Sun yi aure aka bani ita in mata ɗan daki. Suna da TV sai ga wata mata ta fito a television. To ana wani a program ne na kallabi cikin
rauna
ita da ta fito sai ta aka ce ita ce na farko a cikin mata da ta yi rawan gani a cikin bauce sunanta Madan Hannatu Ibrahim sai tana cewa akan cewa wani abin da take so ta yi na sha'awa shine tana so ta taimaka wa yara mata su je makaranta dai daga can take so ta yi kenan sai dai kuma tana ga min ne daga hakan sai na ce to sai na nemi inda take sai na fara neman inda Mrs. Hannatu Ibrahim take aka ce ai commissioner ce ina ta bincika da hankali aka ce ai ma ga ministerin ta babu nisa daga inda makarantar mu yake sai in kama hanya ina break in sai ina talla din yanzu babu talla ina malamar makaranta dan guntun break din sai in zai fuciki jiki je ina neman inda take to nema yau gobe jibi na buwaye mai gari to ina zo sai su min wai ce miki zo na ce ina son gama da rai ta fuki ba mu gari wajen tana cikin aiki iko bazan daddare ba sai in zaki zo na zo ya fi so 30 kai ranar mutum ya gaji sai sai ke mai sunan ki ne sai Hawwa ce to ba zaki saki zuwa nan ba ina baki ga yi gama da nace na yarda aka banne na shiga na gama da kuma office na ta din ban taba ganin office mai kin haka ba to ina shiga ni kaina sai na razanar sa mai kawo ni gurin ta da mai ta mai kawo ni sai kuma ina da dai amba ambulan wani bra ambulan result na wasu ne ce mata nazo ta taimaka min ne na ji ta magana a TV akan taimaka ma ƴan mata su yi makaranta sai ta ce to in ba ta da duba result a Hausa nake mata magana duba result ta duba result ta ce to hannu makaranta zaki tafi ni ce to naji ana maganan jami'a ni ma ina son je jami'a tace ayya wannan result naki kam ba na jami'a bane tace ai jami'a gashi ma ba iya turanci amma ta magana turanci ma dama magana dole sai an samu da Hausa tace jami'a na karantarwa da turanci ne ba da Hausa ake karantarwa ba sai tace kai ni da ina son tafi jami'an nan sai na fashe da kuka domin na wahala ina son ganta kuma gashi na zo kuldin tana ta ba za ta biya kudin safarin ba sai tace ko kukan da ne duniya ita ba ta taimaka ba ta ta taimaka wanda za su suke da result masu kyau ne amma cikin ikon Allah kuma sai zuciyarta sai kamar sanyi sai ta jawo durowa sai ta cire takarda wani katikatin ashe business card ake kiran shi ban ma taba gani ba sai ta rubuta sunan mutum a bayan ambulance din ana kira mutumin George Korba shine registrar na university na Jos sai ta ce min je jami'a in bashi na bashi in akwai taimakon da zai iya mini amma abin da kawai ya taimaka min kenan amma sai ta sa hannu a cikin jakanta ta ce naira 20-20 sabbi kal guda biyar ta bani har kwana ita gobe zan manta da kudin nan
naira 100 kenan
ne ya fata zai zo tafi daga baya muka je jami'a aka duba shi ma Josh Korba din ya nuna min akan ba za su taimaka min banda turanci amma kukan na babu bayyana nisa da idan sai hawaye sai ce ba kukan da zan yi taimaka sai ko in fitan jin samu sakataren shi akwai form in cika in akwai abin da za a yi shi ba sanad ba shi ba shi yake ba da admission ba sanad suke ba da admission so idan sanad sun ba ni to in ba su ba ni ba idan ya ce ban da turanci don ana kiran abin da zan yi apply din remedial wato maimaici ne abin da baka ci amma shi maimaicin ma sai kana da turanci sai na je na cika na tafi to daga baya sai na ji samu labarin akan cewa akwai abin da ake kira catchment area wato wa'annan kasa wasu
yanki
ta gefen mu ta Bauchi Gombe mata ba sa zuwa jami'a so an dan saukar da maki din da ake yadda sai mu shigo amma condition ana kira conditional admission suka bani in nai condition din na ci turancin za su bar ni in ci gaba in ban ci ba ba zan iya ci gaba to sai reje na samu kaman na register sai ne kacin ci zan ci English ba wai dai gasari ba Allah da yasa sai aka bar ni na ci gaba da media to in ka gama za ka iya sa takarda na shiga jami'a kenan to daga baya dai sai na kowa na ajin wajen motsari da ɗan kai kowa na ci zai karanta lo na ci ni ma zan karanta lo ba wai na san menene aiki
me lo din ba
to da ikon Allah kuma sai aka ban lo to a wannan zama na da ne remedial din karfin aikin na wani lokacin a library nake wani inda ake karatu in aka bude library da farko ne zan tsalla in gudu in je in shiga library don dinga karanta abin da aka yi din don ban gane ba in saki kuma in saki BBMB in gane to shi ke taimaka min ana gama aji da library sai an tashi kuma za a kore ni kora na aiki a library to sai taimaka min na shekara hudu na kammala na dawo to ina da wani saurayi ya ce min in yi police to sai na shiga police
to baki hoton kasa ba sai police
a'a na yi hoton kasa a cikin police na je hoton kasa a Katsina state sai na shiga ministry of justice to babu yar bote ta bude can ba to na tsalla na bude sai na je na samu mutanen social welfare na ce musu kun ga yanzu ina so sun sani a ministry na shirabar ministry so duk macin da aka mata bulala ko suka samu tsabai na mijin ta kawo mun za mu sasanta amma kuma za mu amfani da doka wannan lokaci ya yi defining wato ya canza duk abubuwan da ne a duniya yanzu
to masu sauraro lokaci ya yi halin nasa dan haka za mu dasa aya 20 mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu da ci gaban wannan hirar a madadin Professor Hawa Ibrahim da Madina Dauda da ta yi hirar da ita da kuma Ms. Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Kuma dalla yanzu kuma ga maimaitawar shirin tsaka mai wuya.
Tsaka mai wuya.
Zama suka daki suka rubuta suka amfani da sojoji da kudi da yara ɗan shekara 10 kuma katridan nan kusan a kashin uku kashin biyu ba ban da katridan ba
mu ai muna tuhumar hukumar sabe ta kasa cewa bakin su ɗaya da jami'ar PDP shi yasa duk jihar da kaje zaka ji PDP ba su raba kudin ejansi ba a ranar da aka daga wannan zaben mu da yake ba mu sani ba duk mun raba kudaden mu
ai da PDP shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ya nada shugaban kuma zaben nan in mai kyau ne ma su suka sani in mara kyau ne ma su suka kawo shi
jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da sadon mu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya to yanda ake jiran zuwan ranar asabar din nan ta tafi wato 23 ga watan na Maris na shekarar nan ta 2019 domin maimaita zabe a wasu sassa na jihohin da aka samu korafe-korafe kan zaben gononin da ƴan majalisun jihohi da aka yi rantsar ga watan nan kada manta da cewa babban jam'iyyar PDP ta ƙasa tana nan daram akan matsayin ta na cewa ta yi harama za ta je kotuna ta kalubalanci zaben shugaban ƙasar da aka yi haka zalika shi ma zaben gononi da aka kammala akwai wurare da yawa da jam'iyyun da basu yi nasara ba suka ce za su kalubalanci sakamakon a gaban shari'a da yake kuma har yanzu dan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar bai riga ya kira Buhari ya aminta da cewa an kada shi ba bulu fara da amsar da lawyer Aminu Hassan Gamawa ya ba mu ga tambayar da muka yi mishi mai alaka da wannan batu mutana ta cewa me yasa Atiku ba zai kira Buhari ya abinda Jonathan yayi wa Buhari ba a wancan zabe na biyu wato ya bada kai boriya hawo shin akida bada kai boriya hawo tsakanin mutane biyu da suka yi takara doka ce ko wani tanadi ne ko wata kaida ce ko wani abu ne da tilasta ai shi sannan halaccin wanda ya ci zabe ya tabbata
ba tilas a ciki kuma kira kai wa wanda yake murna ba shi yake nuna cewa ka bada gari ba alal misali shugaba Buhari ne ki a yanzu kafin ya ci zaben nan ya tsaya sau uku yana faduwa sau nawa ya kira dan kasaran da ya kada shi ya murna ka gane to akwai wani abu da mutum zai yi fada na cewa idan har ana sai demokradiya ta ci gaba kar a hana mutum zuwa kotu idan mutum ya ci an masa zalunci ba za a daki mutum a hana shi tuka ba ya je kotu a je kotu da aka karkare kuma ko da an kira an yi murnar nan ko ba a kira an yi murnar nan ba wanda aka ce ya ci kuma ko zai ci gaba da al'amuransa
lauya Aminu Hassan Gamawa kenan to yanzu bari mu cilla ku zuwa birnin Abuja inda wakilin mu Nasara Adamu Elhikayam yake jira ya kawo mana kashi na biyu na muharrar da aka buga tsakanin Faruku Adamu Aliyu da APC da Sabo Imam Gashuwa na PDP kan yadda zaben bana ya gudana a wurare daban-daban yau za mu tabo har da maganar jirgin nan da ya kasa tashi domin an dankara mishi na yuri masu yawan gaske mu ji kudin ma nawaye
maganar yaki da cin hanci da shawa da aka ce ana yi in bai manta ba yadda suka dauki kudin mutane a PDP suka raba kudin makamai gashi nan da yawa cikin suna kotu saboda kudaden mutane da suka dauka kaga ba adila ba maganar tattalin arzikin kasa kuma shi ma da muka dauka alƙawari yanzu na tabbatar a jihar Yobe wata il inda ya fito ana noma shinkafa yar gida yace in ma ba a Yobe yana zuwa Jigawa jihar makotansa su saya ko Kano ko su gurare ba yadda za a dan Najeriya ko a Bakaliki misali ba yadda za a mutum a Najeriya yanzu ya ce ba a samu ci gaba na hanyar noma ba a kasar nan saboda kaga iya alƙawarin da aka dauka daidai gwargwado alhamdulillah an yi ga abubuwa kuma misali almubazzaranci da ake yi da an rage ba cewa kai an daina komai gaba ɗaya ba to saboda haka in mutane suka lura hakika akwai ci gaba kuma ma tabbacin wannan abin da muka dauka mun shine an yi zabe mun kada su maganar kuɗi kuma da yake cewa an yi makware jirgi da kuɗi wannan hasashe ne gaskiya ne nima na ga wannan bidiyo din amma misali jirgi ɗaya da aka ce an gan shi da kuɗi har yau din ba fito an ce mana kuɗin nan na kuɗi na wani ba ne
yawwa to Sabo Imamu Gashuwa akwai abin da shi Faruk Adamu ya faɗa da nake so kamar da mutane ko kana da wani abin da za ka ce cewa lokacin wancan karon wato kafin 2015 ba ka iya zuwa gida haka ne
ba haka ba ne kai muna yin waya da kai daga shekara 10 zuwa yanzu ban taba wata ɗaya ban je Gashuwa ba ko saka area da nake ni da ma boko haram ba ta je ba amma alhamdulillah kamar yadda yace an samu sauki irin jihohi kamar na Abuja Kaduna Plateau Niger da ana ɗan tashe-tashen ba wannan yayi sauki amma a Borno da Yobe har gobe ranar zaben nan da safe karfe 9 da boko haram suka shiga gidan aka fita a guje kusan zaben ganin rabi da rabi akai ko da dai sun yi ga daki sun rubuta kura sun ci an yi zabe ni ina yoba a lokacin kuma kowa ya sani zaben da mutanen Maiduguri ka fita ga Maiduguri kilomita 30 baka isa kai yawo ba amma ka suka rubuta kuruwansu a Borno suka kawo alhamdulillah talakawa suna suna ganin kamar wannan gwamnatin ta fi kusa da su da waccan mun san da wannan amma abubuwan da aka yi na rahin gaskiya insha Allah huna nan da hujjojin mu
abu kana nufin ka ce ma waɗannan ƙuri'u kusan ina jin 1800 ne daga Borno eh kana zargin rubutawa akai
kwarai kwa yan ubura ta gaskiya ce abarwa ta 1400 ba zama suka daki suka rubuta suka yi amfani da sojoji da kuɗi da yara ɗan shekara 10 kuma katridan nan kusan a kashin uku kashin biyu ba a fanda katridan ba kai ka zo da kati za a dangwala lokacin in ka zo za a duba litsin a tayar da maka zaba ka tafi ni na je yau ba anya gaba na gani ko wasu mun da dauka a bidiyo amma ba bane zan fitar a yanzu a gaban shari'a muke so mu haɗu da su inda har magarar gwamnatin ta gyara abubuwa to insha Allah muna tantan wannan gaskiyar ba za ta tabbata za a karbu gaskiyar mu a ba mu su da suka kare a tabbata musu da rashin kariyar su da suka yi
wato sabo abin da nake so maka mai da martani akai wata kila abin da baka tabo ba duk da ka yarda an samu saukin tsaro banji ka kawo maganan ko Kaduna ba Kaduna ba kai birnin Gwari da su Zamfara watakila ban san ko ba sa cikin abin da kike angawa faru a Adamu Aliyu ni ma zan ma wannan tambayar ka ce an samu ci gaba a harkokin tsaro amma akwai kuma wannan matsalar a yankin Zamfara sace mutane da sauran
gaskiya ne barin masa matashiya tunda yana zuwa Gashuwa in ya tashi daga Abuja kafin ya je Gashuwa sai ya samu wata kil checkpoint 200 a wancan lokacin yanzu daga nan zuwa Kano wata kil bai samu checkpoint daya ko biyu ba saboda kaga akwai ci gaba sannan kuma ina so in tuna masa kan cewa da yake cewa a Borno da Yobe an shiga wani guri an rubuta ƙuri'a ya tuno ƙuri'un da suka rubuto a da su ga yanzu kuma bari in bashi misali ya duba ya gani gaskiya yadda ake cewa gaskiyar Allah Rivers nawa suka kawo da Bayelsa Delta Ebonyi nawa suka kawo da ko a jihar Kano gunda APC ta ci zabe Buhari ya samu ƙuri'a miliyan 1,900 a wancan lokacin a yanzu miliyan 1,400 kaga saboda haka magana zancen ka ce wai an yi aringisuma bai taso ba magana ce ta gaskiya da wannan gwamnati ta fito da shi kuma hukumar zaben nan ta daga zaben nan mu da yake ba mai wadara bane babu yadda za a ce shugaban kasa ya hau jirgi ya tafi garin su yana jiran zai zabe bar man tabbatarwa da masu saurare cewa har karfe 11 dare da ake raɗin ba za a yi zabe ba shugaban kasa cewa kun gani ku yana bari in shiga ɗakin kwanta jama'a ku fito karfe 9 mu tafi jefa ƙuri'a shi ma bai san an daga wannan zaben ba sai da safe idan da mu irin su ne mai yaudara da mun san an za a daga zaben nan da Buhari bai tawo da mu rubuta kudaden ejen ba amma su misali akwai yaya kawo na Buba Galadima shi bai ma tafi zaben ba saboda duk sun san ba za a zaben ba su mu ai muna tuhumar hukumar zabe ta kasa cewa bakin su daya da jam'iyyar PDP shi yasa duk jihar da kaje zaka ji PDP ba su raba kudin agent ba a ranar da aka daga wannan zaben mu da yake ba mu sani ba duk mun raba kudaden mu
na farko magana tsaro an yi nasara wajen Boko Haram ba mai san rage tashi amma kowa sani harkar Zamfara harkar rikicin kabilanci kidnapping da sata kakkashe mutane kusan a Zamfara kudancin Kaduna Birnin Gwari Benue Taraba da kusan kudancin kasar nan karuwa yayi saboda haka an bada da hannun hagu ne an karba an bada da hannun dama an karba da hagu ne wato an samu saukin Boko Haram mota sabuwar masifa ta bullo da kuma muna ga gwamnatin ta yi sakaci ya dace dauki mataki na ba sani ba sa duk abin da yazo kusa da kai wato kai ra'ayin aini ne gani da iyo ba za a hada abin da ya tashi a Lagos ko a Kalaba ba wanda ba kusa da shi ba wanda idan wata masifa ta samu kusan gangaro ake gangaro gida ka tsana ko daura garin su ya dace fi kowa sanin wannan damuwa amma shi kasan wannan hudu Buhari mun sani duk da lokacin babu tare da Obasanjo mun san ya isar emergency a Plateau ya kare a wata kusan jiha ɗaya zuwa biyu ya koru gwamnonin da niyyar a samu sauki amma shi kasan wannan Buhari sai ganin jami'ar APC ce take damawa da dadi da ba dadi haka ya kau da ido aka ci gaba da zalunta al'umma na biyu maganar da yake maganar zabe jami'ar PDP ta san dama za a yi zabe aka daga wannan ba gaskiya bane ko maganar kawo sai ce injina Buba Galadima injina Buba Galadima wannan karan kati zaben sa ba a gida yayi ba a Abuja yayi ƴaƴan sa ne iyalin sa suka je kauyen su suka yi zabe saboda haka bai da wani sanin za a yi zabe bane sai ya zauna a Abuja katin zaben sai ke sauraka a
wannan ana nufi anan Abuja
yayi zabe a nan wuce tuzo katin zaben sai ke sauraka nan a gidan sa dai zabe saboda haka ba wai wata kitimar mu da aka shirya da hukumar zabe yana cewa da PDP kuma menene ai da PDP shugaban kasa Muhammadu Buhari shi ya nada shugaban hukumar zaben nan in mai kyau ne ma su suka sani in mara kyau ne ma su suka kawo shi to ta yin gari yana a ce PDP da kusan ba ita ta nada shi ba bata da alaka da shi kuma alaka ya mata saboda haka wannan zargi ne na mutanen da suka yi manuba suka zo da karfi suna tsoron rabin mugunta mai wa suka jira shi ba dogo su ma su fada a ciki take kama kame
bari mu maganar akan maganar da ita tsaro din nan da kai da shi na kamar bakin kuda kana maganar zamfara da
a faru da mali ai ne tambayoyi nake kai
haka ji a
bakin mu ya zai zama
da ina zuwa gaskiya ne akwai tabarbarwar tsaro a zamfara ansa wannan magana da zamfara da wannan magana sace mutane da shanu da sauransu amma ina so gashuwa ya gane cewa ba wannan gwamnati ne ta kawo wannan abun ba wannan rigima ta samu asali tun aru tun dadewa maganar fulani da makiyaya nan da manoma da ake yi taraba da sauransu kamar da yayin maganar state of emergency da Obasanjo sa ya manta ya tuna ko kuma ya bincika an bai sani ba kotun koli ita ta bada hukunci akan cewa wannan gwamnatin ta bace da ake kafawa a jihohi ba ta da halacci a cikin tsarin mulkin Najeriya abinda Obasanjo ya ba daidai bane saboda haka kuma idan da irin wannan abinda PDP ta yi Buhari yake so yi za ta raba ai PDP ce gwamnan Benue barin mu ma ya koma PDP da bi ta dukulle ake so da an sa musu irin wannan tabashi din amma kaga bai ba
kare shi kuma da mai idan Allah ya kai mu shirin makon gobe akwai maganganu da dama kan mutanen nan da ke zagaye da Buhari wanda aka fi sani da Kabal da zamu tabo
Kabal ba sa zuwa gidan radio da talabijin Kabal da muke zuwa su kare shi kan kasar Muhammadu Buhari Kabal ba sa zuwa su komi su kawai gonayen zaune ne suna zaune a gida su suke nadawa su suke
ya ce Kabal ba san me yake nufi da Kabal ba amma ina so ya dauke ni ya sa na cikin wannan Kabal din ni ina gaya masa cewa in dai akwai wani aboki Kabal makusanta to na tabbatar na daidai da cikin su
ba a cikin shi dan siyasa ne su kamar lalai ba sa siyasa su iya cin kudi suka iya
to muna fata za ku jira zuwan wannan shiri rana watewa daidai wannan lokaci yanzu dai muna godiya ga su bakin namu ne wa Faruku Adamu Aliyu da Sabo Imam Bashuwa da kuma shi musamman wakilin namu Nasiru Adamu Elekaya wanda ya jagoranci wannan muhawara da ya shirya a cikin Abuja tare da bakin a madadin su duka ne Aliyu Mustafa Sokoto a Washington mun ba ku lafiya
Dalla abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari Auna ce ke cewa a wani lafiya
Yeah. ta gari